والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gode godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala cikin amincewarsa rayuwar mu ta sake kawo wannan rana ta asabar yau uku ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1448 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma yake daidai da 15 ga watan Agusta shekara 2026 miladiya cikin amince ubangiji mun sake haɗuwa wannan fasilsi inda muke darasi a wannan littafi na al-wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz na tawaf al-azim ibn badawi jazakumullahu khairan jaza muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa cikin abin da zamu karanta yau zamu tashi kitabul qulub kitabun da zai magana a kayin hudud me yake nufi da hudud yace ta'arifuha wato fashin bakinta al-hudud jam'u hadd jam'i ne na al-hadd shine al-hudud wal hadd fil asli ash-shay'u al-hajizu bayna shay'aini shi kuma a asali abinda ake nufi da al-hadd shine wani shamaki da ke raba tsakanin abu guda biyu kuma a ce iyaka ana fassara shi iyaka da Allah ta'ala ya ce tilka hududullahi fala ta'tadduha iyakoki ne na Allah to kada ku ketara su al-hadd matuƙa kenan iyaka wa hukumin lugha kuma a lugha ana amfani da shi bi ma'anar man'i wato hanawa idan an ce nan iyaka ce ai ana nake an hana ka ketarawa ko ga iyaka to yanzu an hana iyanan naka amma iyanan kuma kar kai gini a ciki saboda ka tsallaka iyaka an hana ka kenan kaga shi abin da aka ce iyaka ne to zai dauki ma'ana kuma na hali kada mutum ya ketara shi واصطلاحا الشريعه عبيد لكن في ده شيء الحد من واتو فشن بقي ده شريعه هي العقوبات المقدره شرعا شيني اولو وندا اكي سانيا شي الشريعه في المعاصي دنگنا ده ليكو كوكا ده اكي ساقو وران ده ذا سانيا ايوا متون ادليل ساقو litamna amina alwuqu'i fi mithli hadha wa ya hana kada a auka cikin kwatankwacin sa wato horon da za a yi mutum a dalilin laifi domin a hana wani kada ya afka cikin irin wannan hora wato alke izina kenan dangane da shi to wannan shi ne abin da yake nufi da al-hadd to aka haddi a shari'a ba wai manufarsa a azabtar da mutum ba shari'a ba tana nufin ta azabtar da bawa mai Allah ta'ala zai da azabtar da ku ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Qur'ani yace Allah ne zai da azabtar da ku idan har kun bi shi kun aikata abin da yake so shine shukra wa amantum kun yi imani ai wato kenan Allah yana azabtar da mutane ne a dalilin horo akan abin da suka aikata ko kuma a yi musu horo domin ya zama izina ga waɗansu su sami ibra abinda za su lura da shi dan kada su aikata irin abin da wancan suka yi ballanta na su ma abin ya afka musu to da haka ko da a cikin shari'a abubuwan da ake sanyawa waɗanda suke makiya addinin musulunci suka ga addinin musulunci wani dokokin nan suna da tsanani ba tsanani a ciki babu tsanani suna sabin na asbitrat wato a kanye mutum ne daga aikata wani abu duk mutumin da ya zuba rawo idan ya san za a gutsire masa hannu hannu na iyana hannunsa na dama iyanan gaba ɗaya zama dungulmi a dalilin ya saci abin da ya kira ko adina zai sata gaba wani ya ga cewa wani ya sata sai aka gutsire masa hannu kuma ba sani ba sabo inda aka yi aka kama to za a hukunci kuma aka ga an yi wa ɗaya aka ga an yi wa biyu aka ga an yi wa uku in Allah ya yarda zaka ga sata ta yi sauki ko ba hana ba amma in ya zama ta wata dokar ce ba ta Allah ba aka ce a'a kar ai wannan na Allah ne a gida masa gida mutanen kirki a waje ba su samu abinci ba shi kuma katuwan ajiya yana ta ciyar da shi ya huta ma da ce ba ne kaga yana fitowa daga wa'adinsa ya kare zai sake yi kuma ya koma abincin bulus in kuma ba kama shi ba shi kenan ruwa ta sha kaga ai ba hana shi ba kenan ba hana ma wani ma yi ba don haka a shari'a abin da ake nufi wato uquba ce al-muqaddaratu shar'an fil ma'asi wanda an kaddara ta a shari'ance akan yi ma duk wanda ya aikata wani aliyanannan laifi wanda shari'a ta ce ayi horo a dalilinsa ba dan komai ba litamna aminal wuqu'i fi mithliha domin ta hana mutane kasa auka watan kwace irin wannan laifin Allah ya kiyashe mu malai yace jara'imul hudud to akwai wani laifi ne tunda an ce ma'asi ko wani sako ne za a yi wa mutum haddi ba ko wani sako ba ne ake yi akwai laifuffuka da ake ce da su jara'imul hudud laifuffuka waɗanda suke jawowa a yi haddi ba ko wani laifi ne yake sa a yi haddi ga wanda ya aikata shi ba malai yace wa qaddara الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة لتافين الله بسنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم سنة من يمن مصدران دا اكي سامن شريع المسلم سنة بتر دا عقوبات محددة قروان دا اكا اياكا قروان ككي محددة لجرائم معينة دا وصله فكا ayyanannun laifuffuka akwai waɗansu ayyanannun laifuffuka sai littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce a tsaida musu horo salo kaza to san ma irin waɗannan laifuffuka su ne ake kiransu jara'imul hudud wai laifuffuka masu jawowa haddi su kuma waɗannan laifuffuka masu jawowa haddi guda bakwai ne in ban da waɗannan laifuka guda bakwai babu wani laifi wanda ake wa haddi sai shi idan aka ce wato na kuwahiyya su ne na farko az-zina in aka samu kin yayi zina idan ba shi da aure da irin abin da za a masa in yana da aure da irin abin da za a masa in ɗa ne gashi idan bawa ne ko baiwa da irin nasa to wannan shari'a ta yanka akan zina laifi ne da ake a cikin musulunci to akwai haddi akan sa wal qadhafu sannan akwai qadhafi menene qadhafi ta bajiwa ne sharri yanzu misali kaman wani sai ya ce ya yi mai kenan kama wani irin laifin to abin da ake nufi da ƙazafi shi ne a jefi mutum na zina kawai shi ne ƙazafi ƙazafi a musulunci shi ne a jefi mutum na zina ko a jefe shi da abin da ya kama da shi liwaɗi alhali babu shaida kuma haka sunan da Allah ta'ala ya magana a cikin surutun nur akan zinan idan aka jefi mutum da shi babu hujja to wannan shine al-qadhaf mun gane amma yanzu mutum kamar idan aka jefi mutum aka yi masa yankin magana ce ai shi yayi aikata kaza ko ba a jefa a gani ba ba a kallafi ba ke wannan amma sabu hujja ne hujja ne yakan iya zamanto a yayi laifi a ya zamanto laifinsa ya fi na kallafi ba amma dai shi ba sanya masa haddi a kai ba duk da shi ma kana kun buhuta ne kuma Allah ya kira shi buhtanun azim a cikin suratul nur kama san shi ne karfi yanzu misali idan aka ce wane ya dauki kaza shi ne ya dauka shikenan sai aka muta masa haddi so da ya ce wane ne ya dauka kuma aka ba shi ya dauka ba a wani hukuncin da ban za a masa amma ba haddi ba ne amma idan aka ce wane yayi zina ko babu hujja babu dalilai to wannan shine an yi karfi laifi na uku shine as-sarqa sata sata idan ta kai haddin da aka ce a yanki hannu hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci iya haddin za mu ji shi ɗaya-ɗaya kun su duka waɗannan a gaba insha Allah amma dai waɗannan su ne waɗanda ake sanya haddi akan su as-sarqa wato na uku kenan was-sukr ko maye mutum ya je shagiya ya zo yana tambayele aka sanya shagiya ko kowane irin muskirat abin da yake mai bugar da mutum ko da ba ruwan giya ba ya sha wani abu wanda kuma an san cewa madda ce muskira da take sanya mutum ya bugu kuma ya sha ɗin kuma ya bugu kuma aka tabbatar to wannan shi ma ya haddi ya hau kansa aka kawo wani wajen Usman ibn Affan aka kawo ƙara aka ce gashi na an same shi yana aman giya kuma aka ga giyar ce ya amara amma ba wanda ya gani lokacin da ya sha ba sai Usman ibn Affan ya ce aje masa haddi haddin da aka tanga sai aka ce ah to ya amirul mu'minin ba a kawo shaidu ba sai ce wanda shaida yake nema ai bai aman da ita ba sai da ya sha wannan kada shine hujja ko ba haka ba ya harar da giya ne da ya sha ta ba don ba shakar da ake ta hanci ba kamar iska kawai shi kenan sai ta foaming a jikin mutum to don haka giya ita ma tana da haddin da ake a dalilin shanta saboda ba a ɗaukan mataki a kai shi yasa abin sai ƙara wasuwa ba a yin mataki a kai wal muharaba shine wato ta'addanci da Allah ya magana su a cikin suratul maida alladhina yas'una fil ardi alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada muharaba misali irin wanda za su fita suna satar mutane sun yi garin su a daji ana ɗaure musu gilli suna aikata abin da suka ga dama to kaga wannan al-muharibun ne ɗan ta'addani hukuncin su ma suna da hukunci ana haddi a kansu sannan akwai ar-riddatu ridda shi ne mutum ya bar musulunci da yana musulmi yanzu kuma sai ya bar musulunci shi ma yustatabu salata ana ba shi kwana uku ne ya dawo idan yake wayewar na hudu kuma sai a tsaida haddi a kansa na bakwai shi ne al-baghyu ma yake nufi da al-baghyu yana ɗaukar ma'anoni zalunci ana ce da shi al-baghyu amma anan abin da ake nufi da al-baghyu shi ne fita daga ɗa'a bore yana sanyawa a mutum haddi misali mutum ya zo shi ya raba kan jama'a ya yi bore a shugabanci ana ƙarƙashin shugaba sai a yi bore a ƙarƙashin shugabancin musulunci sai a ɓangare a koma waje da wani albagi ke to waɗannan su ne waɗanda ake wa haddi a kansu wani zai ce ah to kuma ya batun sa abin kisan kai ba na'am an ambace shi a ciki wani ya kashe wani to shi ne hukuncinsa shi ba ambace shi a nan ba shi wani hukunci ake masa a'a shi ne sunan nasa hukuncin kisas barakallahu fi shi kisasi ne ba haddi ba kisasi walakum fil kisasi hayatun ya ulul albab kuma Allah ya ambata har ila a cikin suratul maida abinda ya wajabta mu banu isra'il mu ma sai zaman to shari'ar mutun da babu abin da ya wanke kuma annabi yayi hukunci ga wannan وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
to da aka shi wancan hukunci na kisasi ba haddi ba amma haddi sune waɗannan abubuwa guda bakwai sune laifukan da haddi yake fadawa kansu Allah ya tsare to wannan doka da Allah ta'ala ya ce a aiwatar da ita tana da falala fa da abin da Allah ta'ala ya hukunta ya ce a aiwatar to wallahi akwai fa'ida ga mutane a rayuwarsu ta duniya akwai fa'ida a rayuwarsu ta lahira ban dokar Allah wallahi shine yake sanya al'umma ta lalace amma madam al'umma za ta faɗa da zuciyarta ta tsayo akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce to bismillahi ta'ala za ta samu sa'ada a duniyawiyya wal ukhrawiyya wa fadlu ikamatiha falala na tsaida haddi ana bi hurarata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddun yu'malu bihi fil ardi khairun li ahli al ardi min an yumtaru 40 sabah hadisi ne wanda yake ingantacce daga abu hurarata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haddun yu'malu bihi fil ardi haddin da za a yi aiki da shi a bankasa Allah ta'ala ya sanya haddi kuma sai aka tsara haddin sai aka aiwatar kamar yadda Allah ya ce khairun shi yafi alheri li ahli al-ard ga mutanen duniya min an yumtaru 40 sabahan sama da amsu ruwan sama kwana 40 a ce amsu ruwan sama a dinga samu kwanaki ko ajere ko kuma kwanaki ajera ai kaga zai dai zaman to musu musiba ko to ruwan da za ku samu yanzu kamar yau an samu ruwa alhamdulillah ko ruwa mai daɗi mai tsafta babu iska ba cida kuma ya ratsa ƙasa to irin wannan ruwan a ce a damana a samu irinsa daban-daban-daban har sau 40 to alherinsa bai kai a tsaye da haddi guda ɗaya ba domin dalilin tsaye da haddi Allah zai saukar muku da arziki a dalilin kin tsaye da haddi kuma Allah ta'ala yakan saukar da hukuma ga mutane Allah yana so in ya sanya doka abu dokarsa mutum ma idan ya sanya doka in ishashe ne ai so yake abu dokar ko idan ba abu ba sai a kama mutum a hukunta shi yanzu a ce uba ne a gidansa sai sanya doka a matan gidan da kuma yayan sai suka kibi suka bore a dokar ba ya sa doka kaza ba sun kuma sani ya gaya musu kuma ya ambata ya nanata ya jaddada kuma sai aka kimin dokar karamar doka ce kuma da bata gagare su kuma har ma ya nuna idan suka bi dokar zai musu abu da yawa mai daɗi wanda suke so kuma sai suka ki ba su kuma da wani dalili haka kawai ba za su kuma don Allah baba da mai gida ba za su kusata ba ba su kusata ko sai ji ba daɗi sai ya horo to shi ma kenan da ba halittar su yayi ba sai ɗara aka bashi a kansu temporary ta wucin gadi an bashi iko a kansu na wucin gadi to ballantana mahalicci ba abinda Allah yake so kamar in yi doka shi yasa wanda yake da daraja a wajen Ubangiji shine wanda yake bin dokar Allah amma wanda baya bin dokar Allah shi ba kawai ba ne banzan bazara ne a wajen Allah ta'ala ba shi da wani mutunci ba shi da daraja kuma ya koma wajen Allah ta'ala ba zai sha lafiya ba don haka Allah yana so shi abu dokarsa idan kuma har ba abu dokarsa ba to yana da hanyoyin da zai kama mutum a nan duniya din kafin kuma a kiyama ya tadda abin da baya so to don haka tsayin haddi guda ɗaya ya fi daraja in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi alheri ga mutanen duniya sama da a musu ruwan sama mai amfani na kwana 40 ashe tsaye da haddi abu ne da ya kamata a bibiye shi kuma ban da hikimomin da suke ci wallahi ban da hikimomin da suke ci yanzu wanda ya san cewa in ya kisanta ya kashe shi za a yi kaga shi ba haddi bane kisasi ne ko amma dokar Allah ce yayi kama da haddi wanda ya san cewa idan ya sha giya za a masa bulala wanda ya san cewa idan ya zina za a tsaida masa haddi duk wanda ya san waɗannan abubuwan za su faru a yanke gutsire masa hannu a dalilin sata sata rabo dinar nawa ne kimar rabo dinar ne 200 ko ko da kaɗan ko ƙasa da haka yawanci haka kimarsa take. Wanda ya san ya saci abin da ya kai naira 200,000 ko kayan da kimarsa ta kai 200,000 ta ci Allah, sai aka gutsa na wasa hannu ko mun ya warke ko ina ya shiga na ɗaya tukun na kage ya san matsala hannunsa dai ba zai sarrafa abubuwa kan hannun ɗaya ne yanzu da shi ɗan dungu ne ko matsalar duk wanda ya gani zai ga wannan ko ya tuba tuba ban ɓarawo ne asirinsa a tone yake in ya je neman aure sai ne hannunsa a cikin wando ko ya sa hannu a cikin wando saboda ya saci roba roba an gutse na masa hannu yana fita hannun ku tana gani shi kenan zance zai sake to don Allah wanda haka ta same shi wasu za su aikata wallahi ba za su yi ba sai dai kangararren da kangarar shaitan ya shiga jikinsu na kyau to don haka shi hikima ce ta Allah su kuma nan tana yanzu idan muka shiga ciki za mu ga shi kansa tsaye da haddin ba wai haka kawai ake tsaye da shi akwai takunkumai kafin ya tsaye amma wanda ya san cewa in fa har aka samu waɗannan tsallake waɗannan takunkuma abin ya tabbata za a tsaya wallahi zai rike yanzu ba zai rike ta ya san ba sani ba samu haka abin yake Allah ya dace da mu wujub iqamatiha alal qarib wal ba'id wash sharif wal wadi' shi haddi kuma kamar yadda musulunci ya tanada ba a yin zabe yana bazuwa ne ko ina cikin al'umma ai Allah subhanahu wa ta'ala umarni yayi yace ya ayyuhal ladina amanu inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bih cikin suratul nisa Allah yace yana muku umarni an tu'addu al-amanati ila ahliha ku bada amana ga abutanta janibi ne daban sai ce wa idha hakamtum bayna an-nasi kuma yanzu ku hukunci a tsakanin mutane an tahkumu bil-'adl ku hukunci da adalci inna Allah ni'ma ya'idhukum bih ma dalla da irin wa'azin da Allah yake muku to kaga nan wajen sai aka nuna ashe idan har za a tsayi da hukunci to ba a zabe hukunci shi gamewa yake kowane irin bangare shi yasa kanan yace wujubi iqamatiha alal qaribi wal ba'idi wash sharifi wal wadi' wajibcin tsayi da haddi alal qaribi ga wanda yake makusaci ko mun kusaci misalan kai in dai haddi yazo ta kansa kai ne mai hukuncin tsayar wal ba'idi da wanda yake nesa wash sharifi da wanda yake da daraja a cikin jama'a ana ganin sa babba ne ko dan manya wal wadi'i da wanda ake ga cewa bashi da kima bai da daraja a cikin jama'a ba bambanci ba bambanci wai aka ce ita hukunci al muhakama makauniya ce ita ba ta ganin waye ke gabanta dan haka ita ba ta tausayi ba ta zabe ba ta fifitawa ba ta yi kuma da gayya kawai ita yin abinta take gwargwadon yadda lamarin ya tabbatar mata ta aiwata to ita muhakama haka take to kaga wannan shine adalcin da musulunci ya zayyana عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائمة عبادة بن الصامت الله يمدن شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي أقيموا حدود الله كسيد حدود الله ما تقدي أنسه تبس كسيد حدود الله fil qaribi wanda yake dangi na kusa makusacinka ko mun danganta kansa wal ba'idi da wanda yake nesa kar ya zamanto sai a nan nesa ne za a yi amma na kusa za su zo su kuma sai a ki ka san abin da ya lalata al'umma kenan yadda wani sai zo shi ya sa baki saboda dan manya ne manya za su sa baki to shi ba za a masa hukunci ba ko kuma dangin manya ne ko kuma dan uwan matan matar manya ne sai kaga hukunci shi ba za a masa in kaga tsaye da hukunci sai a wanda ba shi da data cikin al'umma. To shi hukunci ana so a tsaida shi ne a kowa. A kowa ake tsaida hukunci. Umar ibn al-Khattab ya samu jarabawa. Ɗansa aka samu ɗansa matashi ne aka same shi da yin zina. Umar ibn al-Khattab sai ce ni da kaina zan masa hukunci. Ya samu bulala yana dukansa kafin ya gama masa bulalar da aka ce a masa bulalar. Jikin sai fakkwashe sai ya rame suma. Umar ibn al-Khattab ya koma ya jira shi ya farfado. Da ya farfado kuma ya ci gaba da bulala sai da ya ira su. Jikin sa bai ya fakkwashe. Sai da ya sanya shi jinya. Domin a tsaye da adalci. Shi da kansa ya ce zai ba sa wani sa zai sa ya ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqimu hududallahi fil qaribi wal ba'idi wa la ta'khudhukum fillahi lawmatu la'imi. Kada zargin mai zargi da lawmatu la'imi. La ta'khudhukum fillahi kada ta kama ku wajen wanzar da hukuncin Allah. Wannan shine ka'ida. A lokacin da zaka aiwatar da abu wanda Allah ne ya ce aiwatar, zargin mai zargi kada da neka. Shi ma dan adam bai taba yadda da abinda zuciyarsa bata yadda da shi ba, sai wanda ya tankwasa zuciyar ta yadda. Haka ne ko? Zuciya sai ga ta yi baran-baran wani lokaci da dokar Allah, amma me yake tabbatar da imani? A tankwasa ta sai ta dawo a ce sai kin bi abinda Allah ya ce. Ko ba kiya so sai kin bi? A tilasta zuciyar mutum ya tilasta zuciyar tasa. Ashe sai annabi ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitube. Dole su malamai suna cewa hadisi ya da'ifi, amma kuma wato isnadin sa akwai rauni, amma magana ce wacce take tabbatacciya ayoyin alqur'ani, don su hadisi sun karfafe shi. To babu jita ma din gurgun yadda shari'ar musulunci ta tabbatar da adalci. Wa an Aishata anna Usama takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ru'ati faqala inna ma halaka man kana qablakum annahum kanu yuqimuna al-hadd 'ala al-wadi' wa yatrukuna ash-sharifa wallazi nafsi bi yadihi law anna Fatima fa'ala dhalika la fa'alta la qata'ta yadaha. Balan ce aka ne fa hadithi ne man Bukhari ya kawo, Usman ne ma suna da riwaya. Aisha ummul mu'minin Allah ya rinda ita tace Usama ta dan zai kallama annabi sallallahu alaihi wasallam fi imra'ati, yaje yayi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wata mata. Zamu ji karin bayani an sake nana ta hadisin a gaba. Faqala, lokacin da shi Usama yayi magana ga annabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma halaka man kana qablakum, abinda ya halakar da waɗanda suka zo a gabanku Yahudawa ke. Annahum su sun kasance kanu yuqimuna al-hadd 'ala al-wadi'i, suna tsaida haddi ne kawai akan wanda yake mai rauni ba shi da kima a cikin jama'a. Wa yatrukuna ash-sharifa, suna barin wanda yake mai girma mai daraja, babban mutum ko dan manya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi, ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa, shine wa Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi ya rantsuwa da Allah, law anna Fatima tafa'ala dhalik, inda Fatima ce za ta aikata haka, la qata'tu yadaha, da na yanke mata. Wai an nuna maka daya ke, law har mutuna inda binta, ai ba za ta yi ba, ko ba ta yin ba, dan ba ta kusa da ta yin. To amma an ɗago ta manya-manya ne ta kare, ko da ita ce. To kaga inda a ce shugabanni a haka suke tsayuwa. To da al'umma ta daidaita, da al'umma ta gyaru. Karahiyatu shafa'ati fil hadd idha rufi'a ila sultan, duk lokacin da aka kai ƙara wajen shugaba, as-sultan sarki, shugaba ko alƙali, duk lokacin da aka kai ƙara wajensa, to makruhi ne ash-shafa'atu fil haddi, a ce za a nemi ceto dangane da haddi in an zo za a tsaya. Musulunci bai yarda da wannan ba. wato lokacin da aka riga aka kai ƙara, hukunci ya je gaban mai hukunci, kuma an ga wannan hukuncin haddi ne, kuma sai a zo daga baya a nemi ceto, ma'ana a sa baki ana so a janye magana. To in fa ta je gaban mai hukunci, wallahi sai an yi, ko shi mai haƙƙin ne yace ya yafe, sai an tsaya in dai haddi ne. Mun gane? Yanzu kamar kisasi, wannan ana iya yafewa. Faman ufiya min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Saboda shi ba haddi ba ne, amma haddi to sai an tsaya. Misali ya yi ƙazafi ko ya yi sata, ai kaga haƙƙi ne na wani ko? Sai aka kai ƙararsa, kuma sai aka tabbatar da dukkan abin da zai tsayar masa haddi. Kana kuma za a tsaya da haddi sai shi wancan mabucin haƙƙi sai ce ya yafe, to a'a, bata yafu ba. Ba a ma so a je neman a warware a iya yi kafin abin ya isa. Za mu ce bayani. An Aisha radiyallahu anha anna quraishan ahammatkum almar'atu almakhzumiyya allati saraqat umm almu'minin Aisha Allah ya rada da ita, hadithi ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito da wasu malamai. Anna quraishan quraishawa ahammatkum almar'atu almakhzumiyya, wata mata ba makhazumiya al'amarinta ya dame su, allati sarqat da ta sata. Banu makhzum kabila ce take da girma, take da daraja a cikin Qurayshawa, kabila ta Khalid ibn al-Walid. To wannan kabila sai aka samu wata mata al-makhzumiya, ana mata inkiya da al-makhzumiya, ba a bayyana sunanta. Bayan an yi hijira tana cikin al-muhajirun, ba ta san ai ba har shi yace zuciya dan ya ce, to sai take zuwa tana yin ha'inci, tana neman aro, kuma sai ta yi musu, kaga abin sai zama sata ke. Lokacin da aka kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kayan karo take karba, zinarai irin na wuya da wala wala, hakan ya same ta ta yi satar waɗannan. An kai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an tabbatar da laifinta. Annabi ya ce a je a yanke mata hannu. Qurayshawa suka ce to yanzu Qurayshawa jikanin Annabi Isma'il a cikin Larabawa masu daban suke, wannan baiwar Allah ba makhazumiya, idan aka yanke mata hannu a dalilin sata, yau ne ya same mu. Wannan abun kunya da ya faru, wa zai je magana a Annabi ko a samu a dan dage mata a mata wani hukunci? Fakatu suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wa zai je magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin lamaranta a nemi cinto? Wa man yashtari'u alaihi, wa ne ne zai iya wannan karan tsayen da Annabi? Illa Usamatu hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai Usama talle nan manzon Allah. Hibbu rasulillahi bin hibbi rasulillah, talle nan manzon Allah, kuma dan gidan talle nan manzon Allah. Usamatu bin Zaid, dan gidan Zaid bin Haritha, kaga dan gata ne. Annabi yana ƙaunarsa iya ƙauna, kuma yana son babansa iya so, kuma gashi shi yaro ne da ƙuruciya, ɗan shekara goma sha kaɗan, kaga shi da ƙuruciya tare da shi, zai iya zuwa ya je shi ya yi, manya ba za su iya ba. Don haka sai ya je fakallama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya je magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin lamaranta. Ya manzon Allah, wannan bayan Allah yanzu akan haddin nan a mata kaza ai kaza, Allah kada ya san me ya faɗa. Yayi magana da manzon Allah, fa qala, sai annabi ya fusata yace atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kai ku samu haddi daga haddin iyaka daga iyakar da Allah ya ginda ya ci kara ketara kuma kake so ai ceto a ketara ta musamman yana zama thumma kama annabi sai ya tashi fa khataba sai yayi huduba a cikin jama'a ya san turo shi aka fa qala sai annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innama dhalla man kana qablakum abin da ya fadda wadanda suka zo gabaninku yahudawa annahum kanu idza saraka sharibu tarakuhu su idan babba yayi sata sai su kyale shi babba ne ko dan manya idan ya aikata laifi shi ba a yi masa komi kaga al'ummar mu sai ta zama yanzu tana aiki irin wanda yahudawa annabi ya ce su in babba ne a in ka shiga yanzu gidan kason nan akwai ma'aikatan nan ko inda zaka ce su bada shaida tsakanin da Allah ni wanci talakawa ne yace in ba ka taba ga wanda EFCC ta kama shi an kawo shi irin nan ko me sa tun miliyoyi da sauransu ba ka kama su ba ce ba ka ce su din a sake su ba a jaza'an wifaka ai su suka ja bakansu to amma abin da ake bukata al'adala musulunci abin da yake koyarwa kenan adalci ita tsumagiya ce tsumagiyar kan hanya ne ta wurgowancin ta wurgi wannan in dai ka biyo kan hanyar to za ka tsade ka haka hukunci yake to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya ma atashfa'u fi haddin min hududillah kaga wannan inkari ne ashe kenan annabi yana nuna masa a cikin haddin Allah ba a ne wance na da yake sannan sai hudu ba yace ya ayyuhan nas inna ma dhalla man kana qablakum annahum kanu idza saraka sharika tama wadanda suka zo gabaninku abin da ya fashe su idan mai daraja ya sata kyale shi ake kaga shi wanda ya aikata haka batacce wa idza saraka da'ifu in mai rauni ne kuma da'ifu fihim idan mai rauni ne a cikin su wanda bai da gata yayi sata akamu alaihi alhadda sai a tsaye da haddi a kansa to musulunci bai yarda da wannan ba da wancan da wannan duk dai ne suke a gaban shari'a ku ji wani kalami na manzon Allah dan ya nuna muku daidaiton mutane a tsakanin ne a gaban shari'a sai ce wa aymullahi ina muku rantsuwa da Allah wa aymullahi siga ce wato min sigil yamin daga cikin sigogi na rantsuwa wa aymullah wato ina rantsuwa da Allah in ka faɗa haka matsayin rantsuwa take hukunci rantsuwa yana nan a kanka annabi ya ce ina rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'a muhammadun yadaha da a ce fatima a kaddare yar muhammad shin don Allah waye muhammad manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam to amma bai faɗa haka ba kun gane hikima bai ce law anna fatimata bint rasulillahi in ya faɗa haka yanzu ya faɗe ta da matsayi a gaban shari'a ko baka da matsayi in dai ka zo gaban shari'a to kai yanzu ba a matsayinka ka zo ba yace law anna fatimata bint muhammad aqaddare law din da ita take fa'idantar da haka aqaddara da fatima yar muhammad hasha laha an kasarat da ita ce za ta sata annabi yace laqata muhammadun yadaha da ko muhammad ya yanke hannunsa ba za a ce yanzu idan aka ya saba ma shari'a ko da a ka'ida na shari'a littafin shari'a kamar tufa misali ba a ce wai an zo gaban mi shari'a a ce to da wane ne dan honorable wane shi ne da wane shi kuma na anguwa kaza suke rigima ba a faɗa haka gaban shari'a aka ga an ce wani dan honorable wani kene zan fade shi da matsayi ko shi ba kowa bane a gaban shari'a honorable din ba kowa bane a gaban shari'a haka tsarin musulunci yake shi saka shurahul qabi wani abin qabi qabil basra ko qabil kufa wani alqali da ya suna wanda Umar ibn Khattab ne ya so masanya shi alqali lokacin da ya hukunci a tsakanin Umar ibn Khattab da wani mutum da ya sayi doki a wajensa abin sai ba shi sha'awa Umar sai ya ce to nan da ka alqali kuma yayi dogon zango yana alqalanci har zamanin Ali ibn Abi Talib har bayan Ali ibn Abi Talib tukunna ya rasul yayi suna alqalanci yana da fikra da ilimi yana cikin kibarut tabi'in dama zai iya samun suhuba inda ba dan jinkiri da ya samu bai zo daga garin su da mu ba har annabi ya rasu to yana zaune a inda yake yin shari'a a Kufa sai ga amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib ya shigo da ya shigo tare da yaransa wani baransa sai ya tashi a inda yake zaune da ya tashi a inda yake zaune sai ya ce ya amirul mu'minin da ya masa sallama wa alaikum salam marhaban bi amirul mu'minin tafaddal tafaddal ijlis sai ya tashi a inda yake zaune sai ya bashi kujerar sai ya zauna yace me yake tafe da kai sai ya ce na kawo kara ne yace kara ka kawo yace eh sai ya ce to tashi a kujerar ga can tabarma ko maka zo yanzu shi ba a matsayin amirul mu'minin kenan yake ba a matsayin wani bawan Allah ne da ya kawo kara to kage yadda ake al-musawat bainal muhakama daidaito ake yi a tsakanin ne a gaban hukunci to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ya fada take koyar da mu haka yace law fatimata binta muhammad sai ambaci suna bai fadi sunan matsayin babanta ba duk da an san dai itan ce to amma domin ya nuna muku cewa a gaban hukunci fa to mai hukunci ko nasa aka kawo ba a matsayin nasa nan yake ba a matsayin wanda ne aka kawo kara yanzu a masa hukunci to wannan shine adalci na musulunci ko ba a yin ceto kamar yadda ya tsananta ma Usama ce amma ceton ne ba a yi kwata-kwata ana iya yin ceto amma ba lokacin da aka zo da hukunci ba shi yasa yace istihbabu as-satr 'ala al-mu'min a karkashin wannan hadisin ne zamu ji wancan bayani istihbabu as-satr 'ala al-mu'min ana so a sitirce musulmi mu'mini idan ya aikata wani laifi to ana so a sitirce shi mun gani ana so a rufa masa asirji ne sitirwa as-satr ai rufewa ne misali abinda ake nufi aka ga mutum yana aikata wani aiki na laifi sako ne a wajen Allah wanda za a iya masa haddi a kansa misali za a ga mutum yana shan giya ba taɓa tunani ba da aka zo kawai sai a gan shi sun zo su hudu sun isa shaida su biyu kai shi biyu ne ake ne sun zo su biyu kawai sai suka ga wani yana zaune da giya kuma sai yana kunwa yana tattattaka to ana so a sitirta shi ba kuma ya rufa masa asiri kawai a rabu da shi ba a'a wa'azi za a masa sosai a tsananta masa wa'azi amma kar a kai shi gaban hukunci mun gani eh kar a kai shi gaban hukunci ma dama ba mujahara yayi da ita ba abinda musulunci yake shine mujahara mutumin da baya kunyar bayyana laifinsa nan ko ba ana nufin kowane laifi bane fa an ga wani yana yin sata kace ai an ce a sitirta shi ba haka nake nufi ba haka kuma shari'a take nufi ba ma dama abin ya tsaya a kansa shi kadai shi yasa an bada misali da shan giya wanda ya sha giya wani ya sha fa kansa ya sha fa amma sata fa ta shafi shi ta shafi kuma wanin sa to kaga nan akwai haƙƙin wani yanzu sai a fifita haƙƙin wanda aka zalunta don haka shi za a iya kai shi wajen muhakama don a kwata ma wancan haƙƙinsa da aka kwata da aka sata ba tare da sanin sa ba ya ce eh shi ne shaida ya gan shi ya sata a waje kasa to istighbabu satr ala almu'min ana so arba asirin mu'mini wato musulunci baya so ya da laifukan jama'a wato idan aka ga mutum yana aikata ba kowane laifi musamman irin wannan laifukan ba a so a dinga yayata laifin mutane so duk lokacin da aka ambaci laifin wani to duk wanda yake ganin sa da kima yanzu fa darajar sa za ta fadi ko me magana a zuciya kima sa za ta fadi to kullum kuma ana so musulmi su dinga girmama juna ne suna ganin junan su mutanen kirki sai dai wanda laifin nasa ya bayyana karara ko kuma wanda dama shi har alfahari yake da laifin yanzu ko wanda shi ba wanda ya san ya aikata laifi amma zai iya zuwa ya ga mutane to irin wannan mutumin banza ne shi ba a rufa asirin sa amma wanda yake kuya baya so a ga laifin sa musamman laifin kuma da ya tsaya a kansa shi daya to irin wannan idan har an ganshi ya aikata to aka so a rufa masa asiri ba sai an bayyana shi ba amma sai a masa wa'azi albashi sai dai idan yayi ta nanatawa to irin wannan kuma ya zama to kenan al-musiru fil ma'siya shi kuma shi ma hukuncin sa daba amma dai abin da yake so a fahimta shi musulunci yana son wato musulunci am musulmai su dinga girmama junan su da abin da zai kawo tankisi to ba a san sa an Safwan ibn Umayya qala kuntu na'iman fil masjidi علي خميسة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاستخلصها مني فأخذ الرجل وأوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنصئه ثمنها قال فهل كان هذا قبل أن تأتيني به صفوان بن أمية yana daga cikin wanda suka ta adawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam baban sa shine Umar ibn Khalaf shugaban kabilan Jumah an kashe shi a yakin Badar tare da su Abu Jahal abokan sa yana da kudi da yawan gaskiya izgil ya cutar da Annabi shine mamallakin Bilal ibn Rabah ya azabtar da Bilal to shi dan sa Umar ibn Khalaf shi ma dai musulunta ba sai bayan ma an je yakin Hunaini an dawo da ake fatahu makkah ma da musulunta ba sai da aka je Hunain aka dawo amma kuma a lokacin ya sassauta tunda Annabi ya bashi jiwaya ya bashi mafaka ba za a kashe shi ba har ma ya ba da sulke mai yawa dan babban attajirin ne mai kuɗi kuma yana da sulke da yake suwa daga ƙasan abin nan ƙasar Sham irin wanda Romawa suke ya bada wannan sulken masu yawa Annabi ya karba aro aka tafi yakin Hunain aka dawo to bayan an dawo kuma shi ma Allah ya saka zuciyar sa ya musulunta to bayan ya musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar Makka ba yana kwance wata rana a Ka'aba da daddare yana kwance a farfajiyar Ka'aba shine yake ambatawa yace kuntu na'iman fil masjid ina bacci a masallaci yana cikin masallaci Masjidil Haram alayya khamisatun li a jikina a lokacin akwai mayafi na mai daraja samanu 30 da dirhaman dirhami 30 ne kudin wannan mayafi ya lulluba da shi fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo fastakhlasa hamini sai saluke shi a jikina ka ga ya sata abinda yake jikinka sai aka cire shi ba tare da sanin ka ba an shiga hirzi kamar a sa hannu ne aljihu a ɗauke kaga shi mahirzi ya shiga wanda ya sa hannu aljihu mutum ya sato to shi maɓarawo ne da za a yanke masa hannu ma dam abin da ya sa tan ya kai rabin dinar haka wanda ka lulluɓa da shi to shi ma a matsayin hirzi aka shiga yanzu an cire shi daga jikinka daga mallakarka da ka tsare to don haka sai ya saluke shi a jikinsa fa akhina rajulu Safwan sai farka yabo mutum yana kururuwa jama'ar da suke can nesa sai suka tara mutumin fa akhina rajulu aka kama mutum fa utiya bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yayi satar kaza annabi ya duba wannan ya ga abu ne mai daraja ko dirhami 30 kaga shi ba rubu dinar dinar ne wani na'am a lissafin wancan lokacin dinar rubu ai dirhami 10 ne dinar ne shi ba rubu dinar wani dinar ne ma ɗan gurin buwa rubu da uku kaga abu ne mai daraja fa amara bihi li yuqta'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yanke hannunsa shi Safwan sabon musulunci bai san hukuncin hukuncin musulunci ba da yaji an zo an gaya masa cewa ai mutumin nan da ya saci barbanka annabi ya yi umarni ya ce yanzu a je a yanke masa hannu qala Safwan sai ya ce fa ataituhu sai in je wajen annabi fa qultu sai nace ataqata'uhu min ajli 30 dirhama yanzu ya manzo Allah zaka yanke masa hannu saboda dirhami 30 sai yace ana abi'uhu ni nama sayar masa shi in so yake na sayar masa wa unsi'uhu samanaha zan masa jinkirin kudin lokacin da ya samu ribani ko kuma in yaje ya sayar shi ni ba kawai ya kawo min kudina tunda so yake kun gane yanzu kaga wannan a madadin da yake a madadin ceto ne sai bayan da aka tabbatar da hukunci sai kuma ya zo yake so a warware shi yanzu shi ya zo shi ne mai haƙƙi ai ba ya fi masa ya ce ya yi ba amma sai ya zo da sigar ceto ne a shafa'a ce kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa halla kana hadha qabla an ta'tiya ni bi don me hakan bai kasance kafin ka zo min da shi ba yanzu wannan sako nawa yake nunawa a cikin wannan lafazin suna da yawa amma guda biyu da suke munasaba da nan su ne guda biyu da ya ce fa halla kana qabla an ta'tiya ni bihi don me bai hakan bai kasance kafin ka zo min da shi ba shi annabi a matsayin wa matsayin mai yin hukunci alƙalin da zai yanke hukunci an riga an kawo masa don me hakan bai faru kafin ka zo min da shi ba amma tunda har ka zo min da shi dama ta ne dama ta ƙare wannan shi ne hukunci da ɗin za a fita kenan kuma sai ke nuna me kenan da a ce ya yafe kafin a zo da shi shi kenan ko ruwa ta sha to ka ga hukunci guda biyu ashe duk yafiya da za ta zan wanda akwai haddi a kanta misali kamar irin wannan to sai a yafe kafin a kai ta wajen muhakama shi kenan ba da yake wato yanzu wanda aka sata mar kaya sai ce aka zo aka kama shi da sata ya shiga ya ɗauka an bi shi tiki-tiki an kamo kaya aga kaya masu daraja ko ya sata ya tafi aka laluma aka bincika aka sai aka gane shi ne ya sata sai aka je aka kamo shi aka samo kaya to kafin a kai shi wajen hukunci sai shi ne mai haƙƙi sai ya ce ya yafe a ba shi kayansa kawai a kyale shi shike ko kuma wasu suka zo suka roƙe shi don Allah ayi hakuri za mu ɗau mataki a kansa yaran dama ga shi yana kaza sai ce to ya yafi shike ai ba a je gaban hukunci ba abinda aka ki shi ne hukunci ya nuna partiality ya nuna bambantawa tsakanin wane da wane in dai aka je wajen hukunci to shi hukunci makamu ne baya gani shi bai san wa zo wajensa ba kuma kurma ne baya jin magiya makamu ne kurma shi hukunci don haka in dai an je wajensa to zai aiwatar da sakarorinsa ne yadda suka zayyana a aiwatar da hukunci game irin wannan laifi amma ba ga kowanne ne hakan take faruwa ba mun fahimta wa abi hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah Abu Hurairah ta Allah ya yarda da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man satara musliman duk wanda ya rufa asirin wani musulmi satarahu Allah fi dunya wal akhirah to shi ma Allah subhanahu wataala zai rufa masa asirin dunya da lahira kene yanzu misali ko da zina ne aka samu mutum yana yi sai aka gani turmi da tabarya mutum hudu suka gani ya tsorata kuma dama yana koyewa ba a san shi da wannan aiki ba ba wanda ya san mugun aikin nasa rana sai aka kama shi ko kuma wala Allah ma lokacin ya fara sai aka kama shi kuma aka ga dukkan hukunce-hukunce sai su waɗannan waɗanda suka kama shi sai suka zaunar da shi suka yi ta masa fara suka yi ta masa wa'azi suka yi ta masa tsoratar da shi ubangiji yayi nadama shikenan ba sai sun kashe wajen hukunci ba suna da wannan dama idan su ne abinda ake nufi man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda ya rufa asirin mumini ya gashi yana aikata wata zalla ta same shi ya samu zamiya ya aikata wani laifi to ba so ake a zo a yayata shi a cikin jama'a shikenan kimarsa ta fadi ba wala Allah sau ɗaya ya laifi wala Allah shaytan ya kuzge shi ya aikata wala Allah a dalilin wa'azin da za a masa zai ƙara samun istiqama ya nisanci irin waɗannan ababe da abin da zai kai shi zuwa gare su kuma kimarsa da darajarsa ta ci gaba da wanzuwa a cikin jama'a ba a kasar masa daraja ba to kaga ai riba aka yi ko maimakon a zo kuma a yayata shi a masa hukunci kuma kowa ya dinga ganinsa da wannan abu ko da ya samu daidaito ai yanzu dai wani ɓangare na mutuncinsa ya zo ba to shi ne abin da hadisin yake nufi man satara musliman satara billahi fi dunya wal akhirah kai ma naka dai fukukan suna nan burjik sai Allah ta'ala sai shafe maka ba zai tona ma asirin ba kiyama amma in kana gaugawa tona asirin mutane domin nishadi nan da nan wani yayi kaza ka tsoro wani ma Facebook zai dora ishar duniya ta gani oh duniya da sai kaza a rubuta kaza a yayata wani ma saboda rashin sanin ya kamata wani yana aikata wani laifi ko maka ko yayi laifi ba kaga mutum yayi wala Allah an same shi ya ji yayi sa kai irin waɗansu masu vandalizing ɗin kayan gwamnati ne misali a ce ya zo igiyar nefa ne ya yanka a wani waje ko a jikin wata transformer sai kaga an masa ɗauri irin ɗaurin huhun goro an zo an saka shi ka zaga an sa shi a gaba da bidiyo yana cewa faɗi sunanka ina cewa sunana kaza to bayan Allah assalamu alaikum irin waɗannan ɓata gari su ne muka same shi a waje kaza sun yi kaza da kaza da ka to wallahi tallahi mutum yana haka shi ma Allah zai tona asirinsa a kiyama dai kukan da yake duk sai Allah ya banka na dan yayi ne dan ya ci mutuncin wani ya tosa ta shi waye ce mutum in yayi laifi sai an zo an yayata shi a duniya haka shari'a ta ce saboda mutane yanzu kawai a dalilin wannan zamanin ya zo dai ya haukata jama'a san ba shari'ar Allah a ina ka ce dan an kama barawo ko ya zo zai kama roba roba ba sa ta yayi ba ya kama ne zai dauka shikenan sai a zo a yi dukan sa a kashe shi a sa masa wuta a kona shi wanci ai haka shin barawo idan yayi sata an ce shi sai an kashe shi wanci hukuncin kisa ne akan sa satar da ya laifi ce kisan da aka yi shi ma laifi kowa yana nan da laifin da ya aikata amma abin da yake kawo irin wannan saboda masu haƙƙin su aiwatar da hukunci ne suka naɗe hannayensu suka kau da kai suka bar al'umma suna zaune dore ba za a yi abin da ya dace ba ba za a tsaye da haddin da Allah ya ce a yi ba idan wani ma mai gata ne ya yi to wanda zo sa baki za a kyale shi kuma zai nanata ya nanata har sai sanya shaidan ya rabu jama'a sai dinga sa musu wasu wasi sai su ɗauki hukunci a hannunsu su aiwatar da laifukan da Allah ya hana to ma dama idan ya zamanto ba a yin hukunci da haddi ba a hukunci da dokar Allah subhanahu wa ta'ala to har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mutane kaskanci kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar Allah ka tsare mu hadisi na gaba yace wa yustahabbu aidan an yastura al'abdu ala nafsihi ba wani ya sitirta ka ba kai karan kanka ma ana so ka sitirta kanka ka rufa wa kanka asiri da kawai sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa duk al'ummata za a iya yafe musu, duk al'ummata Allah yakan yafe a ranar kiyama. Abinda baya yafewa kiyama sharkar da aka ji masa dinta, mutum ya je yana sharka to Allah ba zai yafe ba, ya faɗa nassan alqur'ani wajaje daban-daban. Amma wani laifin daban ma dama ba haƙƙin wani bane, haƙƙi ne tsakanin baba da ubangijin sa, Allah kan iya yafewa ko a kiyama. Ai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa, duk al'ummata za a iya yafe musu. Sai ya ce illal mujahirin, sai masu bayyana laifi, masu bayyana laifi za su yi laifin a gaban jama'a ba su damu ba, idan su yafe sai sun sa tozarin kura, su yanzu fitsarin ne, komai za su yi a gaban jama'a, komai za su faɗa. To waɗannan Allah baya yafe musu, sai dai in tuba suka yi daga wannan aiki. Wa inna min al-mujahara, annabi yana, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin bayyana laifi an yi amala rajul bil layli amala, mutum ya aikata wani aiki na katobar na asha da daddare, thumma yusbiha, sai kuma yi wari gari, wa kasatama Allahu alaihi, Allah ya sitirta shi, Allah ya raba masa asiri wani bai gan shi ba. Fa yaqulu, sai kuma yazo cikin jama'a, ya fulan amiltu al-barihata kaza wa kaza, kai aijiyan nan kaza da kaza, idan ka fada wani idan ka fadan fasikancin da yayi, wani idan ka fadan satar da yayi, wani idan ka fadan yadda ya samu kuɗi ta yabu, wani ya ce wani naga kwanan nan fa sai kashe kuɗi yake ce wallahi bet din nan ne da na shiga, bet din nan ne ai na canka 1500 aka bani, shi yasa yaga ina walwala, ko ya ci miliyan shi yasa yaje yana walwala. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, ka san yanzu irin wannan bet din matasa duk sun zama yan caca da yawa, wallahi tallahi sun zama yan caca, caca suke ta tabkawa da yawan su a cikin waya ba a sani ba. Wani ma kudin makaranta baban sai bashi, ya samu 20,000 da kyar ya bashi, matsiyaci sai ɗauki 10,000 ya shiga bet, wai shi an masa roruwa mai ana yin Bundesliga a tuwanan da zai ci. Allah ya sauka, Allah ya shirar da su. To wannan yana daga cikin mujahara, wa kad bata yasturuhu rabbuhu, ubangijinsa cikin daren ya rufa masa asiri, wa yusbihu yakshifu sitrallahi alayhi, sai kuma waye gari yana kwayewa sitirar da Allah ya masa laifi ba a sansa, ko da a koye ne amma duk laifi laifi ne, amma wani laifin ya fi wani laifi, wani laifin ya fi zama laifi, duk laifi ko a koye ko a bayyana laifi ne Allah ba ya sansa, kuma yana fushi da masu laifi. Amma laifin da ya fi tsanani shi ne wanda mutum zai yi shi a koye kuma ya zo ya bayyana, to wannan laifinsa ya fi na wanda ya koye laifi ba ya so a gani, dukkansu masu laifi ne, amma wancan laifin shi ya fi tsanani. Allah ka tsare mu daga sharrin shaidan, ka shirin da mu hanya madaidaiciya. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.